Daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abin da yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyyar dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake kuma si. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 na safe kenan agogon Ghana, bin dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa mabiya addinin Krista a arewacin Najeriya sun samar da wata hadaka da tattaro ilahirin kungiyoyin kristocin yankin.
Wannan hadakiyar kungiya da za mu kafa a yau ba a yi ta saboda tsokanan fada ba, ba a yi ta saboda neman wani alfarma ba.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin dalilin kafa wannan kungiya. Sannan Salu Garba zai shigo da shirin sana da rashin tai. Baya ga haka muna tafi da sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya da ma ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gungun masu ayyukan ceto sun rada cikin dare suna ta neman waɗanda watakila har yanzu suna da rai bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'aunin girgizar ƙasa ta girgiza garuruwa da ƙauyukan da ke kusa da kan iyakar ƙasashen Iran da Iraki. Gidan talabijin na Iran ya ba da rahoton cewa mutane wajen 129 sun mutu. A yayin da kuma har yanzu ba a san adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Iraki ba. Girgizar ƙasar ta auku ne da daren jiya Lahadi a bayan wani birnin ƙurdawan Iraki mai suna Halajjat wanda ke daura da kan iyakar ƙasar Iran. An ji ɗuriyar girgizar ƙasar har a wurare masu nisa irin su Turkiyya da Isra'ila. Bayan girgizar sai kuma hucin girgiza mai ƙarfin 5.3 ya biyo baya ta yadda mutanen da ke ƙauyukan da ke yankin suka yi ta ficewa daga gidajensu cikin firgita suna zuwa kan tituna cikin sanyi da duhu. Girgizar ƙasar ta katse wuta da layukan tarho ga garuruwan Iraniyawa da 'yan Iraki da dama waɗanda hakan ya daɗa jefa ayyukan ceton yankin cikin matsala. Hukumar nazarin girgizar ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta jiya Lahadi ta auku ne a tsawon lawali mai lahani wanda ya ratsa ƙasashen Iran da Iraki.
Shugaba Donald Trump ya ce zai yi wani babban jawabi kan cinikayya idan ya dawo Washington DC bayan ziyarar kwanaki 12 da ta kai shi ƙasashen Asiya guda biyar. Da yake magana a bayan fagen babban taron kungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya wato ASEAN a ƙasar Filifinu a yau Litinin, Trump ya ce mun samu gagarumin ci gaba a fannin cinikayya. Ya ce ziyarar da ya kai Asiya ta haifar da cinikin dala biliyan 300 ga kamfanoni da dama ciki har da na ƙasar China, to amma bai yi cikakken bayani irin jawabin da zai yi kan cinikayyar ba. Tun da farko shugabannin ƙasashen yankin sun taru a wata liyafa ta buɗe taron na ASEAN na bana a birnin Manila na ƙasar Filifinu. Shugaban Filifinu Rodrigo Duterte ya danne batun yaƙi da muggan ƙwayoyi wanda ya tado da shi tun da farko.
Al'ummar Somalia da ke ƙasar Canada ta ce fatara da rashin ayyukan yi da rashin sukunin makaranta da daga cikin dalilan faɗawar matasanta cikin muggan ƙwayoyi wanda hakan ke kawo matuƙar cibaya ga matasan nata. Somaliyawa matasa fiye da dozin sun halaka a Alberta saboda tashe-tashen hankula cikin shekaru 10 da suka gabata ta yadda aika-aikar 'yan bangar ta yadu har zuwa Toronto ma a cewar jami'ai. Al'ummar ta 'yan Somaliya mazauna Canada ta tattauna kan matsalolin mace-mace masu nasaba da ayyukan 'yan banga a kwanan nan a wani taron fayyace rayuwa da sashen Somaliyanci na muryar Amurka ya shirya a Toronto. A shekarar 1991, wasu 'yan Somalia da dama da ke guje ma yaƙi a wannan ƙasa ta gabashin Afirka sun samu mafaka a wata unguwa da ke arewa maso gabashin Toronto.
Hukumomin Saudiya sun ƙaryata rahotannin da ke cewa Sarki Salman bin Abdulaziz Al Saud na shirin sauka daga gadon sarauta ya baiwa ɗansa Yarima Muhammad bin Salman. Ko alama babu yiwuwar sarkin zai sauka ya saka wani, abinda wani babban jami'in Saudiya ya faɗa ma kafar labarai ta Bloomberg kenan bisa sharaɗin saka sunansa. Yana mai nuni da yadda sarakunan Saudiya kan ci gaba da zama bisa gadon sarauta, ko da kuwa rashin lafiya ya hana su gudanar da ayyukansu. Raɗe-raɗin yiwuwar Sarki Salman ya sauka ya fara bayyana ne a makon jiya, bayan da wata tashar talabijin ta Iran mai suna Press TV ta ce kwanan nan Yarima zai hau gadon sarauta saboda Sarki Salman zai yanke shawara a kwanan nan. Jami'in na Saudiya ya faɗa ma kafar ta Bloomberg cewa Sarki Salman dan shekaru 81 da haihuwa na da cikakkiyar lafiya ta fuskar jiki da kuma kwakwalwa. Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya mabiya addinin Kirista a arewacin ƙasar sun samar da wata haɗaka da ta tattaro ilahirin ƙungiyoyin Kiristocin yankin a wani babban taro da aka gudanar a Kaduna. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Shugaban sabuwar haɗakar ƙungiyar Kiristocin arewacin Najeriya da ake kira CNNC a turance kuma a takaice Farfesa Adamu Baiki ya ce an haɗa sabuwar ƙungiyar ne da nufin ganin an haɗa kawunan dukkanin Kiristocin arewacin Najeriya don magana da murya ɗaya. Farfesa Baiki, wanda ke jawabi a wurin taron ƙaddamar da sabuwar haɗakar ƙungiyar Kiristocin arewacin Najeriya, ya jawo hankalin mabiya.
Wannan haɗaɗɗiyar ƙungiya da za mu kafa a yau ba a yi ta saboda tsokanan fada ba a yi ta saboda neman wani alfarma ba, amma mun yi ta saboda haɗa kai da kuma kare mutuncinmu. Muna begen cewa daga yau za mu yi magana a wannan jiha da murya ɗaya saboda tsintsiya madalla.
Tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya Janar Yakubu Gawan mai ritaya shi ne ya shugabanci wannan taro. Tsohon shugaban ƙasa Yakubu Gawan ya ce fata na shi ne samun haɗin kai tsakanin coci-coci da kuma ƙungiyoyi ko kuma ɗariku daban-daban na Kiristoci a arewacin Najeriya da kuma ita wannan sabuwar ƙungiya ta Kiristocin Arewa. Domin kuwa da addu'o'inku na haɗin kai a coci-coci ne kawai za a samu nasarar abin da aka tasa a gaba. To ko me ra'ayoyin mabiya addinin Kristan da suka fito daga jihohi daban-daban na arewacin Najeriya da suka halarci wannan taro?
Sunana Ila Amadu da Kaduna State. Gaskiya ina mai farin ciki da kafa wannan haɗin kai a wannan Kristan da ke a Najeriya. Domin wannan zai iya kawo mana ci gaba da kuma fahimtar juna. Ya kamata a riƙa zaman lahiya da juna da kuma 'yan uwanmu waɗanda suke makwabtanmu.
Matthew Ibrahim, abinda ra'ayina nan wannan taron haɗa shi ne zai kawo mana ci gaba a ƙasarmu baki ɗaya.
Ina mai suna Aminu Kwalin daga jihar Gombe. Mu ba da goyon bayan ga wannan ya zama masu tunsiya ɗaya maɗaurinki ɗaya.
Taron ƙaddamar da sabuwar haɗakar ƙungiyar Kiristocin arewacin Najeriya dai ya samu halartar manya-manyan 'yan ƙasa da suka fito daga arewacin Najeriya, ciki har da shugaban Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya Yakubu Dogara da tsohon ministan tsaro Laftanar Janar TY Danjuma mai ritaya da sauran manya-manyan 'yan arewacin Najeriya mabiya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To kafin mu ci gaba, bari mu dan shakata da wannan waka.
Sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama, mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da ga tsiri ba kai ba da shi da jaki
ni na raba kayan ba zan tara din din nan ba. Nene tayar waka katan munas
dukkanin mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannam muna da potepo lokacin fitirte satuwan ne ba kai a duba ko bara da suna sace sit to ga yanzu an tara sai yawa mallele wanta to kuma su jami'un kanana ana nan ana liya tara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birni kabi akwai daya da gusa kasashen kahin garaba zai gwada ba din ta da kwanta gora hanne na gazato suna samun kai lele kai baba don mu akwai na koyon malanta akwai ta san kwata da gusau da bidda hambe na bayinta tare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kapital sukule akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga ba
inda na yanzu kuma ga Salihu Garba da shirin da rashin tayi
ke akashe su ta hanya mai kyau ke akashe su ta hanya mai kyau ke akashe su ta hanya
da rashin tayi akan bar arha ko shakka babu jama'a assalamu alaikum ni Saule Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin yau zamu karkata akalar shirin ne kan alakar da ke akwai tsakanin tsaro da ci gaba ko kuma habakar tattalin arziki tashin hankalin da kungiyar Boko Haram ta fara kamar da wasa a jihar Borno kimanin shekaru 6 da suka gabata har yayi mummunar barazana ga kasar ta fuskar tsaro a yankin arewa maso gabas rayuka da dukiyoyi da suka salwanta ba su da iyaka kuma har yanzu ana ci gaba da hasarar rayuka duk da kokarin da gwamnatin yanzu take ikirarin yi wajen tabbatar da zaman lafiya musamman arewa maso gabas jihar Borno jihar ta fi kowace jiha a Najeriya fama da rikicin Boko Haram babu wani fannin rayuwa da bai tagayyara ba koyo aka ce an gama da Boko Haram kacokan jira na buƙatar dimbin kudaden da ba za su misaltu ba kafin ta murmure gaba daya dangane da yadda tattalin arzikin wannan jiha ya soma farfadowa biyo bayan samun dan zaman lafiya ga abin da wakilin murar Amurka dake jihar Borno Haruna Dauda ya samu mana
a yanzu dai za a iya cewa an soma samun zaman lafiya a garuruwan da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya musamman ma arewacin Borno da suka fi fama da matsalan hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram din wanda ya sanya jirar mutuwar mutane da dama da kuma raba dubban mutane da muhallansu wannan matsala dai za a iya cewa ita ce babban matsala da Najeriya ta yi fama da shi a ƴan shekarun bayan nan ganin cewa ba na asarar rayuka kaɗai ba har ma da asarar dukiya da ya taimaka wajen gurgurta tattalin arzikin ƙasar nan arewacin Borno dai yana ɗaya daga cikin yankin da ke tallafawa tattalin arzikin ƙasar nan musamman ma garin Baga da ke karamar hukumar Kukawa sakamakon hada-hadan kifi da akan yi daga wannan yanki zuwa kudancin Najeriya har ma zuwa wasu kasashen ketare amma sakamakon irin wannan matsala na ta'addan ji ya jefa al'umman yankin cikin halin kakanikayi da kasarin su suka rasa madafa sai dai yanzu sannu a hankali a iya cewa an soma samun zaman lafiya a wannan yanki dake kan yankin tafkin Chadi mun dai soma ziyartar wasu garuruwa ne a wannan yanki nan soma zan tada wata da take fama da matsalar rashin gani
me sun garin naku da muke yanzu
gajiran
ya kuke zama a cikin gajiran
dan yunwa muke fama mijin mu ya tafi bara muna dai fama dai muna jin yunwan mu
eh dan ga kina rike da sanda ko
eh
kina da matsala ne a ido
eh
to mai gidanki fa
mai gidana ya tafi bara
shi ma yana da matsala ne a ido
ah yana da matsala a ido kwata-kwata ma baya gani
Allah ya ba ku lafiya
amin
mun kuma sake gusawa wani kauye da ake kira Merari inda tattar wasu mata da dama da goyo suna bayyana irin matsalolin da suke fuskanta da ma abin da yasa su fitowa na neman bidan abin da za su sa a baka ga ma irin yadda hayarin mu ta kasance
ke daga na kika zo ke
daga mamuna na zo roron wake
roron wake o kin zo noma ne na
su ne ma na zo da ba noma
o kin zo neman roron wake
eh
mun gurin ba wa aiki ne kuka zo nan
babu
ba aikin noma o ke bai su nan wannan kauye da muke ciki
mai rari
to ka bar kin samu roron wake kamar nawa ake biyan kwarana
500 buhu kwana uku a ba mu waken miya
waken miya kamar kwano nawa
kamar rabin kwano
kamar ya rayuwa take ne a gare ku a Manguna har zuwa nan din
a Manguna har zuwa nan din kaga yaran mu suna cikin matsala ba mu da ruwa ba mu da abinci fasan kuma a gida muke mazan mu sun je su nema itace su dawo su sayar tukuri su saya abinci su zo su auna a cikin gari kuma su je su ci in ran da ya dawo dare ya yi mishi sai a hana mishi hanya ya je mu kwana haka
wani lokaci ma ba mazan naku ba su
eh kuma wani lokaci in sun fita ma itacen maza su ce boko haram sun kore su kuma su zo mu kwana haka mu ne haka da yaro ba abinci
kina da yaya
muna da yaya
yayan ki nawa ke
yaya na hudu da ni da mai gidana
Irin wannan halin tausayi da jimami ne dai za ka ga jama'a da dama a ciki musamman ma mata da kananan yara yayin da a bangare guda wasu mazan ke faman neman zaman lafiya don ci gaba da gudanar da rayuwar su kamar yadda take a baya
ba abin da yafi zaman lafiya don haka yawancin mu a nan ɗan hijira ne mun fi so koyon za mu yarda mu gida
daga ina ka zo kai
daga Guzamala yanzu lokacin gaman namu headquarters mun ba sojoji ba ba kowa amma da damuwar mutanen yawanci da sun fi so su koma garin su
mun kuma sake nosa zuwa wani kauye da ake kira Bonari inda naga wani sarrayi na sana'ar sai daga shashiyar nama wanda kuma na tumara tambayar sa game da bukatun su ga ma abin da ke cewa
to gaskiya abubuwan da muke bukata kam akwai hanya na biyu kuma akwai kasuwanni wannan an rarrafe mana sakamakon zaman lafiya da aka samu ba abin da yake faruwa mutane suna korafi akan wannan din ne dalilin da yasa aka rufe kasuwa akwai wannan kasuwar da tana ci cross kuka an rufe munguna kuma ma ya fi shekara da rufiya to mutane sun rasa wannan dalilin suna ganin zuwan gwamnati wannan zai zama silan bude musu wannan kasuwar
tunda an samu zaman lafiya kuna samu
eh zaman lafiya kam an samu duk dai ga mai hankali sai da ya ce alhamdulillah
mun kuma karasa zuwa cikin garin mungunan inda naga dubban mutane yan gudun hijira na tsugunne a wasan sonin da aka samu musu mafi yawa sun fito ne daga karamar hukumar Marte kamar dai yadda na so maganewa idanuna
yanzu haka ina tsaye tsaye a cikin garin Munguro inda kuma ake tattare da yan gudun hijira na garin Marte kenan inda kusan ɗaruruwan su suna da wani gida da ake jima mutanen garin Marte ne wanda suke nuna kuma farin ciki su game da wannan samun zaman lafiya da aka so mu samu a jihar Borno sannunku dai sunanki
Maryam Musa
ya kuke zama a garin nan yanzu
lafiya kalau
gaban menene bukatun ku wanda kuke so gwamnati ta muku
gashi san ya zo bamu da barko bamu da taburmai kuma gaskiya abinci sai wata muna son kari har yanzu haka inda akwai taimako muna son taimako
kamar daga wani gari ku zo nan Munguro
mu Marte
zan ku yan gudun jiran batale
duk yan gudun hijira ne
za ku ku nawa
ah gaskiya ba za mu yi irgu ba mu da yawa ne
za
a gyara mu koma
eh
za mu koma
mun kuma sake nosa zuwa harkotan karamar hukumar Kukawa inda muka hawo wata babbar titi wanda ba ta da dadin tafiya gabar da yamma kudu da arewa babu abin da zaka gani illa filin Allah ta'ala mun kuma isa wannan gari cikin dare gari ya waye mana dai a cikin garin na Kukawa inda ni da wasu abokan aiki na muka zarci karamar kasuwar da ke garin na Kukawa kamar dai abin da muka gani wa idanun mu
yanzu nan ina tsakiyar cikin garin Kukawa ne kuma ina cikin tsakiyar kasuwa inda mutane ke ta hada-hada hakan nan za ga mutane na ta gudanar da harkokin rayuwarsu irin na yau da kullun a cikin wannan gari na Kukawa bayan samun zaman lafiya da aka yi yanzu a ran ina cikin kasuwar Kukawa ko ba mana me kike yi
ko sai da fanke
ko sai da fanke ko
wainan shinkafa
to da wainan shinkafa
eh
to yanzu kamar ya kasuwa take
alhamdulillah
to tun yaushe kike fara wannan sana'a nan
anan garin sun bude wata ji daya na dawo na zama anan sanan
to ya zaman lafiya yake yanzu
lafiya kalau
an samu zaman lafiya ko
lafiya kalau
ana samun kasuwa
alhamdulillah
to Allah ya taimaka
garin Bagade ita ce babban gari da ta yi karun suna wajen hada-hadan harkokin kasuwanci da kuma ke makwabta da kasar Chadi inda ake gudanar da hada-hadan gaske akan tafkin Chadi da ya karun suna wajen sana'ar kifi kama daga danyen kifi har zuwa kifi badda duk da cewa an doki tsawon lokaci ba a wannan hada-hada saboda ana zargin cewa ayan kungiyar Boko Haram kan yi amfani da wannan dama wajen samun kuɗaɗen shiga wanda hakan ne ma ya sa rundunar sojan Najeriya hananta sana'ar kifin a baya amma yanzu hakan an sake baiwa al'umman wannan yanki dama na ci gaba da gudanar da sana'ar nasu a wannan yanki kusan duk inda ka shiga wannan gari dai ba abin da zaka gani illa kayan sana'ar kamun kifi kama daga kwale-kwale da kananan jiragen ruwa da ma irin yadda akan baza irin waɗannan kifi a unguwanni da ba kasuwanni hakan ya sa na tambayi wani saurayi mai suna Awal Adamu koya suke zama a wannan gari na Baga?
La normal muke zama yanzu ba wani problem insha Allah.
Lokacin da kuka zo garin Baga da kuka dawo, ya kuka tada garin Baga?
Eh to lokacin da muka tada garin dai babu dadi, mun tada garin mu duk a kone, wajaje ba kyau, babu wani abubuwa dai na rayuwa dai mun sha wahala gaskiya.
Eh amma yanzu abubuwa
amma yanzu kuma dai to da sauki gaskiya dan mun samu sauki abubuwa da dama.
Wannan matsala dai ba lai arancin Borno kadai ya tsaya ba, har ma da kudancin jihar Borno, musamman ma garuruwan Goza da Chibok da kuma Dambuwa, wanda hakan yasa yar majalisa mai wakiltar wannan yanki Dr. Asabe Bilita Bashir taimaka mutanen da suka shiga wannan akuba.
Kamar yadda ka sani, mutane magabana duka gaba daya kayan su an riga an kona, ba su da gidaje, ba su da motoci, wanda da sana da mota ma ba su da shi, masu gidaje duk dai kowa da ya tashi bai da komai. So duk wani guduma wannan mutum zai ba ma dan constituency na zai taimaka mishi. Shi yasa ni kuma nace to yanzu da yake mutane suna koma gida, ya kamata in taimaka da transportation da motocin da na bayar. Kwanakin baya ba ma iya zuwa constituency namu ko kadan, ko Dambuwa ne, ko Chibok ne, ko Goza, ba a iya shiga. To alhamdulillah an samu cin gaba. Vigilanti namu da matasan mu yan baboye aka hada karfi da karfi an haka gwiwa da sojoji, yanzu an shiga ana mun samu zaman lafiya.
Honorable Kashim Shatima dai shine gwamnatin jihar Borno. Amma abin da ke cewa dalilan su na wannan ziyara kamar haka.
A takaice zuwan mu nan arewacin Borno mu ziyarci mutanen mu, mu ga yanayin da suke ciki, kuma mu kaddamar da raba abinci da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tallafa mana, kuma mu ga yanayin da gine-gine da muke musamman ma ta fannin ilimi ta magarantu, domin magarantu ita ce tushen arziki, ilimi ita ce abin da za ta raba mu daga masifan Boko Haram da yake da talauci. Muna da niyya mu maido da mutanen mu gida cikin watanni uku ko hudu a nan gaba. Suna nan 78,000 a Niger kadai. Kaga mutanen banki da Kala Belgia da Ngala da Goza da Cameroon suna da hujja. Amma dai babban abin wannan masifa ce ta zo mana mu hada kai, don muna da marayun Boko Haram 52,311. In ba mu dauki matakai mun immaltar da yaran nan ba, to wallahi za su ilmantar da mu.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da hukumar da shugaban kasa ya sa hannu na bunƙasa yankin arewa maso gabacin Najeriya za ta yi kan irin wannan al'umma da rikicin Boko Haram din ya daidaita, da ma ya haifar da waɗannan marayu masu dimbin yawan gaske wanda kuma ake sa ran su kasance shugabannin gobe.
Jama'a kun ji da abubuwa suke a jihar Borno. Masu lura da al'amuran tattalin arziki sun ce wajibi ne Najeriya ta rungume zaman lafiya tsakanin duk al'ummarta, saboda babu wani mai zaka jari da zai kai kudinsa inda babu kwanciyar hankali. Ko a tajiran kasar ma idan suka rasa na yi, ficewa za su yi. Da fatan wannan zai zama darasi ga kowa. A madadin Haruna Dauda Biyu da Solomon Abu da Chubahiro Deodune waɗanda suka daidaita mana sauti, ni Salihu Garba daga nan Washington DC ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya da alherin Ubangiji.
Kamar Allah, yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara shirin ne da jaridar The Nation, inda ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa a yau ne dai ƙungiyar malaman kolojojin kimiyya da fasaha ke fadin tarayyar Najeriya za su fara wani yajin aiki na gama gari. Jaridar ta rawaito shugaban ƙungiyar malaman na ƙasa Comrade Usman Dutse na zargin gwamnatin tarayyar Najeriya da fakewa wajen tantance malaman na ƙin biyansu haƙoƙinsu. Ita kuwa jaridar The Leadership a ɗaya daga cikin manyan labaranta ta ruwaito ministan kwadugo na Najeriya Dr. Chris Ngige da yanzu haka ke wakiltar nahiyar Afirka a taron kungiyar kwadugo ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Switzerland, na cewa lokaci ya yi da kungiyar za ta kawo ƙarshen babakere da wasu manyan ƙasashen duniya musamman Faransa da Ingila ke yi a cikin kungiyar wajen tarukan da ake gudanarwa na shiya-shiya. Najeriya dai ta samu goyon bayan sauran kasashen Afirka na kin amincewa da halartar tarukan nahiyar Afirka da kasashen na Turai ke yi. Irin wannan halarta dai kamar da Najeriya ta ce tamkar ci gaba da gudanar da ayyukan 'yan mulkin mallaka ne akan kasashen Afirka. A bangaren ta daya daga cikin labaran jaridan da Dizde, na kira ne ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya hanzarta gudanar da bincike akan wata wasiƙa da wani soja ya rubuta masa na zargin cin hanci da rashawa da ya katutu a rundunar sojin Najeriya musamman ma da wa'anda yanzu aka ke fagen fama na yaki da kungiyar Boko Haram. Jaridar ta ce Rosikat da wani soja ya rubutawa shugaban kasa inda yake zargin rukun sa kai na kashi da ake wa sojojin da ke fagen daga. Mata yi shugaban kasan ya duba wannan zargi da idan basira musamman ma da a wannan lokaci na yaki da cin hanci da rashawa. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Sun ta rawaito babban speto janar na ƴan sandan Najeriya yana musanta rahotannin da ake dangantawa da shi dake cewa wai yace doka ta bashi damar auren kowace ƴan sanda da ya ga dama. A sanarwar da kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya Mr. Jimo Moshood ya raba manema labarai yace babu kamshin gaskiya game da wannan rahoto. Abinda babban speto janar na ƴan sandan Najeriya ya gabatarwa majalisar dokokin Najeriya shine cewa babu doka da ta hana ɗan sanda ya auri ƴar sanda a lokacin da dukkanin su ke aiki. A ƙarshe sai jaridar Daily Trust inda ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa wasu matasa sun datse hanyar da tashi daga Kaduna zuwa Abuja a garin Sabon Gaya. Su dai matasa na zargin cewa wasu da ake kyautata zaton masu satan mutane ne da kuma fashi na makami suka kashe ɗaya daga cikin ƴan bangan da ke aikin wazar da tsaro a kan hanya wanda kuma ɗan asalin garin ne. Ƙarshen sharhin jaridun Najeriya kenan na wannan safiya. Huta lafiya.
A gaida baban gida Jibril, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA American in Hausa, mai magana Bello Alale Nwasan dan local government state Nigeria. Yau ra'ayina ya karkata ne akan shugabannin mu masu danniya da zarniya. Alhakikanin gaskiya mun ji wasu na neman tazarce saboda daga yau daga rana mai kamantawa ba mu sake yadda da mutum shi ce in kun zaɓe ni na zarce zan ci gaba da yi muku aiki, in mutum zai fara yin aiki da an zaɓe shi shi fara yin aiki.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Amerika. Magana Alhaji Adamu da Director of Facebook. A hakika gaskiya mun ji dadi da aka ce za a yi filin parkin ko kuma filin parkin na kotun dole na direbobi da za a yi akan manyan hanyoyin mu na Najeriya. Hakika an aka yi wannan za a samu rabuwar hatsarurruka da lalacewar hanyoyi da kuma lalacewar motoci don hutun nan ba karamin taimaka zai yi ba, domin daman akasarin wannan yawan hatsarurruka da ake rashin wannan hutun ne domin sahur da dama masu motoci sukan matsawa direbobi da kuma mutane da karɓi kaya sukan matsawa direbobi saboda ba za su ɗauka huta ba.
Assalamu alaikum BOA Hausa, mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Dan Allah dan annai BOA Hausa, ku bayan dama a yi kira ga mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam da yi wa Allah yawa annabi ya yi CIA empowerment wato matasan da suka yi karatun diploma suke koruwa a makarantun primary da kankanin secondary haƙoƙin su a rahoton sanar 2015 da ake ba su saboda yanzu tsawon shekara guda kenan da gwamnan ya dakatar da wannan tallafi da ke ba wa ɗan empowerment. Hakan ya jefa matasan kimanin 9,000 a cikin jihar Gombe da ke tsarin cikin kunci da kuma tagayyara ƙwarai da gaske.
Yanzu kuma ga labari a takaice.
To a takaice, gungu-gungun masu ayyukan ceto sun rada cikin dare suna ta neman waɗanda wataƙila har yanzu suna da rai bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'aunin girgizar ƙasa ta girgiza garuruwa da ƙauyukan da ke kan iyakar ƙasashen Iran da Iraki. Shugaba Donald Trump ya ce zai yi wani babban jawabi kan cinikayya idan ya dawo Washington DC bayan ziyarar kwanaki 12 da ta kai shi ƙasashen Asiya 5. Al'ummar Somaliya da ke ƙasar Canada ta ce fatara da rashin ayyukan yi da rashin sukunin makaranta na daga cikin dalilan fadawar matasanta cikin muggan ƙwayoyi.
Masu haro da aka makawa ƙarshen shirinmu na hantsi yare wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato kina agogon Ghana za ku ji wasu tauga abokan aikinmu Allah da wasu sabbin rahotanni. kafin mu karkare shirin baki ɗaya bari mu taya iyalan Alhaji Baba Sarki noma fatiskun murnar dauran auren yarsu Hawwa da angon Salisu magaji Isa wanda aka shekaran ja a fatiskun da fatan Allah ya bada zaman lafiya amin yanzu amma din shi Ibrahim Kalmasi Garba da yace ne gabatar da shirin da kuma Chiba Hero Diodine da ya hada shirin sai injiniyan mu Greg Burns da ya daidaita mana sautuka Muhammad Lalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.